Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Bahari Auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirin tsakai mai wuya da kallabi. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shan hantsi lafiya. Yau Asabar 26 ga watan Oktoba. Ga labaran duniya mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Sojojin Rasha makare cikin motocin yaki masu silke na kan mamaye arewa maso gabashin Siriya sakamakon janyewar da sojojin Amurka suka yi, wanda ya kai ga kasancewar sansanonin sojin Amurka kufai wani sa'in ma a wargaje. A cewar kafafen yada labaran Rasha, je jama'a wasu karin yan sandan sojin Rasha 23 koko 300 da motocin yaki 20 masu silke sun zo, kuma ana shirin girke su akan iyakar Siriya da Turkiya a matsayin wani bangare na yarjejeniyar da Rasha ta cimma da Turkiya don ta kawo ƙarshen yakin da take yi da dakarun Kurdawa, waɗanda kafin nan Amurka ce ke goyon bayan su. Amurka ta kasance kawar Kurdawan ta kud da kud cikin ɗan shekarun nan, to amma daga ƙarshe ta yi watsi da Kurdawan, ma'ana ta bashe su. Abinda kafafen yada labaran Rasha suka ruwaito mai magana da yawun fadar shugaban Rasha ta Kremlin Dmitry Peskov ke cewa kenan. Ma'aikatar shari'ar Amurka ta kaddamar da wani bincike irin na manyan laifuka kan musabbabin kafa kwamitin binciken zargin katsalandan din Rasha a zaben shugaban Amurka na shekara ta 2016, a cewar wani mai masaniya kan batun. Sabon binciken da aka kaddamar ya biyo bayan nazarin da ma'aikatar shari'a ta yi kan yadda kwamitin binciken musamman na Robert Mueller game da tsoma baki da ake zargin Rasha ta yi a zaben, wanda aka kammala a watan Maris na shekarar, ya samu asali. Attorney General din Amurka William Barney ya bayar da umarnin a yi nazarin tun bayan da ya fara jagorantar ma'aikatar a watan Fabrairu. Yana mai cewa shifa yana da wasu tambayoyi kan dalili da kuma yadda hukumar bincike ta FBI ta kaddamar da wani binciken kuma, wanda shi ma ya yi nazarin zargin haɗin baki tsakanin kwamitin yakin neman zaben Trump na shekara ta 2016 da ƙasar Rasha. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani harin jirgin sama da ake kyautata zaton Amurka ce ta kaddamar ya rutsa da wani sansanin da karun ISIS a yankin Puntland na ƙasar Somalia, a cewar mazauna wuraren. Wani ganau wanda ya yi magana da muryar Amurka bisa sharaɗin sakai sunansa ya ce wasu makamai masu linzami kimanin hudu da ake ganin jirgin Amurka mara matuki ne ya cillo sun dira kan wani wuri mai cike da tsaunuka jiya Juma'a, daura da ƙauyen Amira da ke can Lungu mai tazarar kilomita 150 kudu da Bosaso. Har yanzu dai ba a samu cikakken bayani kan ainihin abin da aka auna a harin ba. To sai dai wurin wanda mabuyar mayakan ISIS ne a Somalia ya sha fuskantar har-haren jiragen Amurka a wannan shekarar. Ƙungiyar Tarayyar Turai ta amince cewa buƙatar Burtaniya ta sake tsawaita wa'adin ficewarta daga ƙungiyar mai mambobin ƙasashe 28 dole ne. To amma bata yanke shawara kan tsawon lokacin da za a ƙara ba. Wani jami'in ƙungiyar ta EU da aka saka sunansa ya ce bayan da sauran ƙasashe 27 mambobin ƙungiyar suka yi zama je jama'a Brussels, kowace ta amince cewa akwai buƙatar a sake tsawaita wa'adin. An yi wannan zaman ne ƙasa da mako guda gabanin cikar wa'adin da aka tsayar a baya na ranar 31 ga watan Oktoba. Kasashen Rasha da China da Pakistan sun yi kiran da a gaggauta komawa kan teburin shawara tsakanin Amurka da Taliban don a cimma yarjejeniyar kawo ƙarshen yakin da ake yi a Afghanistan. Kwatsam shugaba Donald Trump a farkon watan Satumba ya dakatar da tattaunawar da Amurka ta shafe shekara guda tana yi da Taliban bayan da wasu jerin munanan har-haren da 'yan Taliban ɗin suka kai a Kabul babban birnin ƙasar ta Afghanistan. Ya yi sanadin mutuwar wani sojan Amurka baya ga wasu sauran barna.
Saurara. Toma Dalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin tsakai mai wuya, amma bari ku fara da jin maimaicin shirin kallabi tukuna.
Assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da Hajiya Khadija Kasim. A makon da ya gabata ta yi bayani akan irin gwagwarmayar da ta fuskanta wajen kula da iyali da kuma hidimar aikin banki. A cikin shirin mu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar. Ga tambaya ta gaba da na yi mata. To yanzu Hajiya, wace shawara zaki ba matan da ke sauraron ki yanzu haka?
Alhamdulillah, yana da kyau mata su rungumi sana'a. Akwai sana'o'i da yawa da mata za su iya yi ko da suna cikin gidajensu ne. Wasu za ki ga yanzu inda ana koyar da mata yawanci dabaru daban-daban na sarrafa abubuwa na gargajiya. Yanzu an koya musu inda za su tsaftace shi su kuma sa shi a guri mai tsafta, kuma har da tanadi da za su yi na ƙara mishi rayuwa, za mu ce inda Turawa suke kira shelf life, ko ba haka ba?
Haka.
To kuma akwai sana'o'i daban-daban da mata za su yi, suna daga cikin gidajensu ma ba sai sun fita waje ba, tunda wasu mazaje ba ta san matansu suna fita. Wa'anda kuma suka bar matansu ɗin suka fita je su koyi ko liki ne ko saƙa ne ko abubuwa da yawa. Abin da muke so in ba mata shawara shi ne duk abin da kike yi, aiki kike yi, sana'a kike yi, to fa lallai ne idan kina so ki ci gaba a kan abubuwan nan da kike yi, to sai kin fara tanadi. Tanadin nan kuma yana farawa daga ajiya ne.
To
idan kika samu riba, ana so riban nan a kasa shi kashi uku. Kashi ɗaya shi ne albashinki. Sai yawanci za ki ga kowa masu aiki mukan aiki da kashe kuɗi, kan cewa mu ma ɗin nan da muke aiki ya kamata mu biya kanmu albashi ba.
To
kashi ɗin nan shi ne albashinki. Ina magana daga riba ba uwar kuɗi. Kashi na biyu shi ne za ki ajiye shi wannan tanadi, kuma muna so mata su ringa ajiya a bankunsu saboda kada ka je ka taɓa kuɗin da wuri. Kashi na uku ana mai da shi cikin uwar kuɗi da ake sana'a da shi. Haka labarin shi ne in suka mayar da kashi ɗaya na riba cikin asalin uwar kuɗin sana'ar
eh
cikin da kin fara ina wace nan yana fadaka yana fadaka yana fadaka shi kuma wannan da kika aje kika ce albashin ki kenan ko
eh
daga cikin shi za ki yi wasu abubuwa da za su faru shi ɗayan nan kuma da aka aje to shi ne na ranar da kila wani abu zai taso yawwa to in kuma wani abin bai taso ba kin ga shi ma wani ajiya ne na musamman yana taruwa sai kuma ki fara tunani ki kuma nan ya taru ne zan yi wannan bukata nake da shi da zan yi to yawanci sai dai kila ma wasu ba su ce a'a kila kuɗin makarantar yara zan biya da shi a'a wasu su ce a'a yanzu dai ba kuɗin makarantar yara ba wannan ajiya na musamman zan ci wani abu in sake ajiyewa ko da gobe wani abu zai faru to da haka ake girma in kuma a'a sun sun ma wannan ajiyan kila wani dama zai taso na kan harkan kasuwancin nan naki kina so a'a za ki yi ma freezer ne a'a za ki yi wani injin ne da yake kina wannan ajiyan a banki in kika taso kina neman banki ta taimaka miki to kin ga dama kina da wani ajiyan ya fa muke fa aje abinci yanzu banki fa ya zama sauki yanzu kace da gidanka ne wala babban tanaji da babban banki sai din nan yanzu akwai agent ina na ko ta ina da za ka iya zuwa ka same su ma su buɗe maka account a kowane banki bankuna ne na al'umma da ake kira microfinance za ka iya zuwa ta wajen agent da suke ƙauyukan na ko kuma wanda ma suke fitowa ranar kasuwa sai a buɗe maka account na ajiyanka
wannan haka yake to masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku je mu ɗauki da ƙarshen wannan hirar a madadin babbar baƙuwar tamu Hajiya Khadija Kasim da kuma Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
Yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
Al-Qur'ani ya tabbatar shi a cikinsa. Akalla ayoyi guda biyu sun tabbatar cewa Qur'ani babu dadi babu ragi a cikinsa. Sai wani ya zo ya ce Al-Qur'anin nan an yi kare-kare da yawa, an yi rage-rage da yawa.
Batun muta ne abin da nake kokarin ce shi ne yanda suke cewa muta din kanta shi a ta yadda da muta. A malaman Ahlus Sunna ma akwai wanda suka yadda da muta.
Kamar su waye?
Kamar Imam Malik. Babu wanda ya sai ce maka annabi ya hana muta komin karatunsa komin iliminsa.
Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da saduwarmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Wushin me bambancin yan Shi'a da sauran mabiya wasu mazhabobi na musulunci idan ana maganar yawan limamai ko kuma sahabbai. Gaskiya ne Imam Malik ya yarda da kidar auren mutu'a. Me matsayin yan Shi'a ma akan Sayyida Aisha? Sannan ina gaskiyar zargin da jigogin izala suke wa yan Shi'a na cewa sun nema ko kuma suna neman su canja fasalin Alkur'ani shi kansa mai tsarki. Duk wannan suna cikin batutuwan da in Allah ya dama muna so mu taba su a cikin shirin yau da zamu kawo muku na cigaban muhawarar da ta gudana a zamanin nan musamman da muka shirya kwanakin baya a babban ofishin gidan rediyo na Namuri Amurka da ke birnin Abuja na tarayyar Najeriya. Inda muka samu wakilcin wakilan ita Shi'a dan da Izala da Tijaniya haɗe da wakilan yan sanda Kristoci matasa da mata da sauransu. Jimillar mutane goma suka wakilci sassa daban-daban a wannan zaman da muka yi kuma sun haɗa da Muhammad Ibrahim Gamawa da ya wakilci ita ƙungiyar Shi'a ɗin fannin IMN da kuma da Dr. Hafiz Sa'id na cibiyar Haidar Shi'a Center da ke Kano da Professor Umar Labdo da ya wakilci ƙungiyar Izala da Yahaya Al-Qasim na Tijaniya da Pastor Aminci Abu na Kristoci akwai kuma Rahama Abdulmajid da ke wakiltar mata ga su Jafar Jafar masu wakiltar kafofin watsa labarai akwai da Kuta Abubakar Umar Kyari mai fasali ko fashin baki kan harkokin siyasa daga Jami'ar Abuja akwai kuma Comrade Aliyu Aziri masanin harkokin tsaro da kuma wani jami'in yan sanda wanda ya ce shi ba bashi ne ya magana ba dan haka bai ce komai ba to a shirin mu na farko in ka saurare shi wanda ya gabata ranar Talata da wuce ba shakka kaje da muka fayyace ma'anar shi'a da wasu daga cikin manufofinta da kuma musamman irin kallon da suke wa juna tsakaninta da izala. To yau za mu tashi ne daga inda Alkasim mai haya mai wakiltar kungiyar Tijjaniya shi ma zai gaya mana irin fahimtar su game da ita shi'a din da alƙiblolinta da kuma musamman manufofinta a cikin Najeriya.
Ga tarihin Najeriya abubuwan da suka faru da yawa ya gwada wasu ababuwa na rishin zaman lafiya da wasu ababuwa da suka kawo da ɓangaren shi'a. A matsayin mu akwai ababuwa da yawa wanda yake inda wurin ga mahalli ne da littattafan shi'a suka zo da shi. Idan za mu magana shi'a sai mu magana da manyan littattafan su da manyan jagogori suka nuna. Ba ma kawai hujja da shugabannin Najeriya ba. Abin da yazo cikin littattafan su wanda suka yadda da su wanda yake mu ahlus sunna wal jama'a wasu ba mu yadda da su ba. Amma abu mafi girma shine maganar shugabanci. Maganar shugabanci duk wani wanda ya rayu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabi ne, shiryayye ne, duk shugabannin da ake magana, duk wani mutumin da ya siffantu da halin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake tarbiyyar al'umma zuwa ga halin kirki ga sunna ga karantawa annabi shi ma jagora ne. Ke samu a mazhabin Hamad Shehu Ahmad Tijjani ya zama babban jagora jinin annabi kuma jagoran manzo Allah wanda yake da almajirai miliyoyi. Da ganin halayensu da ɗabi'unsu yau Najeriya idan ka kalli gidajen ilimi da ka cire gidajen gaba ɗaya ba Qur'ani a Najeriya da ka cire gidajen yau ba hadisi yau in ka ce kana bidan malaman hadisi kaga kana magana irin su Maulana Sheikh Sharif Ibrahim Saleh irin su Shehu Dahir Usman Bauchi to duk waɗannan tarbiya ana gana dadin icce ne daga ɗiyan iccen to wannan shine tarbiya ta Tijjaniya kuma ta Shehu Tijjani.
Zamu saki da to Muhammad Ibrahim zan saki mu dawo ranka dan duk abubuwan da ake magana game da kai ne ko game da ku ne daga cikin duk abubuwan da kaje wani martani zaka mai ka dauki abubuwan da kaje daga ƴan
uwanka. Na ji maganganun Professor Labdo dama kuma na san shi ban san shi a ɗaya bayan ɗaya baka amma na san in ana fadan wanda yake mashi'a kage a duniya ma yana ta cikin su. Ɗaya kenan. Na biyu ba mu kira Abubakar ko Umar azzalimi ko kafiri ba. Muna da mutane masu suna Abubakar. In kwa naga an haife ni ina da babana samun sunan wani mutum sai naga kafiri ne dole in canza sunan. Yanzu a cikin ƴan shi'a ko da shugaban shi'a na garin nan sunansa Abubakar bai kuma canza sunansa ba. Saboda haka batun kuma ko abin da kake faɗa wai wani ya ga wani halifa ya zalunci ko a tsakaninsa ana faɗan haka. Sai dai in karatun naka ne kawai bai nisa ba. Amma akwai ahlus sunnan da ya soki wani sahabi, akwai sahabin da ya kace wani sahabi, akwai wani sahabin da ya tsine wani sahabi. Wannan duk babatu ne kawai kara dora shi akan shi'a. Dai kenan sannan shi mallan batun mutu'a ne. Batun mutu'a ni abin da nake kokarin ce shine yanda suke cewa mut'a din kanta shi'a ta yadda da mut'a. A malaman ahlus sunna ma akwai wanda suka yadda da mut'a. Kamar Imam Malik. Ayi bincike mai yawa. Amma mu abinda muke fada da shi cewa muna bada aran matan mu in muna tattaki muna mut'a har wani malamin sai ya ce an samu condom kondo ya kuma fada kuma duniya ta ji bai kuma jin kunyan ƙarya ya fadi wayannan magana ya ce an samu shi'a da kondo wannan malamin su shine malamin su na Jos wannan batun mut'a wani abu ne su ma iyakaci abinda za su ce maka su ce an yi mut'a zamanin annabi wani halifa ya hana. Babu wanda ya sai ce maka annabi ya hana mut'a komin karatunsa komin iliminsa. Sannan mun koma wajen shi malam na Tijjaniya sai mu ce to inda shi ma kuma zai duba don shi muna da alaka da su alaka kuma mai karfin gaske. Sannan kuma a yi hankali ba kowane littafi ba ne da an zo an sa masa stampin shi'a ya zama na shi'a ba. Malamin nan na iya rubuta littafi ya ce na shi'a ne ko kuma abubuwan da yake gani na san wani malami cikakke ni na izala. Ni na kai izala garinmu ni ne farkon limamin garinmu gamawa. Tayu kuma ni na fi malam Labdo sanin malam Abubakar Gumi domin shi ya tura ni Lagos ina karantarwa. Shi ya haɗa da sojoji kamar su Jana AB Mamman ina tafsiri gidan su a da. So saboda abin nan na
abin ka ce ba. Me yasa kake jin waɗannan kungiyoyi suke da tare-tare da alaka da kungiyar kuma
shi? Rashin sani. Tunda mu dukkan mu ahlus sunna ne a da. Kamar shi wannan bawan Allah akwai abubuwa da dama da bai sani ba a game da mu don na ganin tambayoyin da ake masa a rediyo. Ko kuma talabijin nasu sai in sha mamaki batun bambanci a wajen halifanci tun a zamanin sahabban kansu akwai waɗanda ba su yarda da jagorancin waɗansu halife ba haka ne mallan ko ba haka ba akwai waɗanda suka yi tawaye su aka san dalilan da aka ba su aka ce dalilin da yasa suka yi tawaye kenan ba mu kaɗai ba ne duk abin nan da kaga muke yi ko kuma kaji na taɓa jin kamar ko shi mallan Labdo ne ko wani ya ce muna kiran matar annabi kaza yana siffanta ta da wani abin ni ba zan iya faɗa ba
wayazubillah su suka fada gaba gadi su ce yan shi'a sun ce mata annabi Aisha tayi kaza wanda kuma ni abin da yake bani mamaki duk wanda ya fada kuma bai san shi'a ba sukan kawo aya a cikin suratul nur da Allah barin ƙara sauna suna cewa wai Aisha an tafi an barta a wajen yaki ta dawo za ta dauki sarkanta sai akai kaza to mu wannan abu bai inganta a wajen yan shi'a ba saboda haka mu ba za mu iya cewa matar annabi tana fasikanci ba ko mu a wajen mu duk wanda ya zargi matan annabi da irin wannan abubuwan ya ridda ya fita daga cikin musulunci amma muna jin malaman suna ta fada wannan kuma dai kamar abin da na fada mafi yawan masu fadan maganganu akan shi'a ba su san shi'a ba saci fadi kawai suke fada masha
Allah da gangan na bar su Jafar Jafar da su Haji Yafi kun sai mun gama da kungiyoyin sunan na addinin tukun na samun nan muzo a professor Labda akwai abin da zaka mai da mutane kan abin da ya fada
to da farko dai wato mutu'a Imam Malik bai da ra'ayin cewa mutu'a halacci na dai kenan na biyu kuma cewa wani halifa ne watakila yana nufin Umar bin Khattab Allah ya kara masa yarda cewa wai shine ya haramta mutu'a bayan zamanin manzon Allah ana yin ta kuma shi manzon Allah bai haramta ba wannan shi ma ba gaskiya bane domin akwai hadisi cikin Bukhari da Muslim wanda ya tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta mutu'a a shekarar da aka yi yakin Tabuk kuma abin sha'awa shine Ali bin Abi Talib Allah ya kara masa yarda shine ya hakaito wannan shine ya karbo wannan ruwaya sai kuma batun da yake na cewa ni ina daga cikin manyan masu yiwa shi'a kage wanda wannan reshe ne na maganar su da ya cewa duk abin da ake ji dangane da shi'a ba daga bakin su bane daga bakin makiyan su ne to wannan shi ma ina ganin ya kamata ya gyara wannan magana domin yayi adalci ni akalla na yi shekara 20 ina rubutu ina magana akan shi'a kuma duk wanda yake karanta tafai na san ina da wani tsari na musamman da nake bi ina dogara 100% akan littattafan malaman shi'a na da na yanzu wajen bayanin ra'ayin shi'a da aqidar shi'a da hukunce-hukuncen shi'a saboda haka abubuwan da ake dangana wa shi'a abubuwa ne wanda ake karantawa daga littattafan malaman su kuma abubuwan da ake gani kuma da gare su suna faruwa akan tituna na biranen kasar nan wannan kuma baya bukata fadi domin duk mai ido yana gani
ni abin da nake son tambaye ku dukan kungiyoyin nan an ce na musulmi ne so nake san daga ku shugabannin kungiyoyin musulunci kuna da wani matsala da yadda kuke gudanar da ita kanta shikashikan musulunci nan guda biyar a tsakanin ku
wato idan aka yi magana shikashikan musulunci wanda na san kowa ya san su mafi muhimmanci a ciki shine shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wanda kuma wannan shine harsashi wanda ake dora ragowar ginin musulunci akai to sabanin ba wai a sallah da azumi da hajji bane muna yi suna yi sabanin a harsashin ne kalmar la ilaha illallah idan mutun ya fade ta sa'annan ya fadi wani abu wanda ya warware ta tana ina kamar misali maganar alqur'ani wanda ya gama magana yanzu shine bayani zan maka abin da ya warware Al-Qur'ani ya tabbatar shi a cikin sa akalla ayoyi guda biyu sun tabbatar cewa Qur'ani babu dadi babu ragi a cikin sa sannan na biyu Ubangiji yayi magana dangane da Al-Qur'ani yace la ya'tihil babilu min bayni yadayhi wala min khalfihi sai wani yazo yace Al-Qur'anin nan an yi kare-kare da yawa an yi rage-rage da yawa wani yazo ya rubuta littafi sukutun da guda wanda ya kawo ruwaya 2000 wace duk take tabbatar da cewa Qur'ani akwai ƙari a ciki akwai ragi a ciki dan shi'a ne malamin shi'a ne at-Tabarsi ake ce mishi shine laqabin sa da shaharci shi wannan littafi nasa shine Faslul Khitab fi ithbati tahrif kitab Rabbil Arbab wannan shine cikakken sunan littafin Faslul Khitab saboda kaga wanda yace Al-Qur'ani akwai ragi a ciki bayan Allah yace zai kiyaye shi ko kuma yace alqur'ani akwai rigi da ƙari a ciki bayan Allah yace la ya'tihil babilu to kaga akalla wannan ayoyin guda biyu ya karanta su in ko ka karanta aya ko daya ce alqur'ani to sauran qur'ani ma gaba daya ka karanta shi
to ga sheku malamai mun gode kwarai da gaske amma kun gobin Allah ya kai mu zamu je da wannan kungiyoyi din suka bambanta wajen gudanar da tarukan su na muzahara domin shi'a ta ce ai ba su kadai suke toshe hanyoyi ba izala da tijaniya ma suna yi idan suna nasu gangami sanan Rahma Abdulmajid ta ce tana da misalai da yawa da za ta zo da su domin ta dune da ake gallazawa mata a hannun su ƴan shi'a din dai kafin mu tafi muna son mu gode wa su dukkan wakilan kungiyoyin nan da suka halarci wannan zama na Abuja, da kuma da ma'aikatan mu na nan ofishin BIO da ke Abuja din da suka hana ido bacci domin tabbatar da nasarar wannan zama din, musamman Nasiru Adamul Hikaya da ya gayyato jama'a da kuma Benjamin Gawan da ya dauki bayanan ta kyamararsa da kuma sauti. A madadin su dukkan ne Aliyu Mustafa Sakwata a nan sashen Hausa murya Amurka a Washington DC. Mun ba ku lafiya.
Dalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su, Amina Buhari a wani ce ke cewa a wani lafiya.